Manunia. Mun sadaukar da kai, an hana shigo da kayan nan, an hana bada kudin nan, mun tagayyara
waɗannan wahalar da muka sha, mun sha ta a banza.
Ɗaya daga cikin mafaka bakin harkar harkallar siyasa a Najeriya kenan yake cewa ya gano wani yunkurin ta da wata sabuwar kura. Ko da ke dai kuma tun ganin irin kurar da mawaki Rarara ya tada, ta sa wasu ƴan ƙasa sun fara tambayoyin cewa shin ko me ya fita da tarnaki a taron tone-tonen da Rararen ya kira?
Gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari, in an zo an zuba ministoci guda goma a ce Rarara ɗauki biyu, saboda ko ba ka so na gwamnatin Buhari za ka ce na ba da 20% ko 15% ko shi shugaban ƙasan bai ba 10% ba.
Sai kuma shehun malamin jami'ar da ke nazari akan waƙoƙin Rararen Farfesa Abdullahi Uba Adamu ya ce ai da ma a irin wannan salo ne shi Rararen ya shahara.
Abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba, sun haka ya yi wa shekaru, ya yi wa takai, ya yi wa kwankwaso, ya yi wa tanko ya kasai, ya yi wa baraka sani, ya yi wa sunusu lamido. Sannan kuma ba wanda zai mamakin zai wa shaban sharada, amma ya yi masa.
Shi kuwa tsohon shugaban hukumar zaben tarayyar Najeriya Farfesa Atar Jiga cewa yake akwai wasu manya-manyan kurakuran 'yan siyasar Najeriya da ya kamata a gyara.
Ya kamata a ɗauki tsatsaran matakai da mutum ya bar jam'iyyar da aka zaɓe shi, ba wani kace da ce shi kenan sai a sake zaɓe.
Waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓa cikin tarin muryar da za ku da su wannan shiri na. Manunia. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne kan tsara. Shiri na 142 cikin jerin shirin manuniyan da kan kutsa yankunan birni da na karkara. Mai yiwuwa kutsawar da demokaradiyya ta yi a sassan duniya ne kuma ya sa wasu suke bayyana buƙatar ganin an daina mata muguwar harara. Domin kuwa tsohon shugaban hukumar zaben tarayyar Najeriya Farfesa Atar Jiga ya ce akwai su gyare-gyaren da suka zama wajibi idan har ana son demokaradiyyar Najeriya ta daina gani garara-garara.
Muna ganin tun da dai so muke a ƙara samun inganci ga wannan al'amari na zaɓe. Yanzu muna da kusan shekara huɗu kafin wani zaɓe. Ya kamata a gyara kundin tsarin mulki kuma a gyara dokoki na zaɓe.
To ita dokar zaɓen me kake ganin ya kamata a gyara a cikinta?
Akwai abubuwa da yawa na ba da shawarwari kusan kashi bakwai. Misali, amfani da na'ura technology yana da kyau kuma ya kamata mu ci gaba da yin haka, amma a tabbatar amfani da na'ura ta zamani ga harkar zaɓe yana kawo inganci ne ba yana kawo kace na ce ba. Abu na biyu na ce ya kamata lalle a ɗauki tsauran mataki ga 'yan siyasa waɗanda za a zaɓe su yau a wata jam'iyya suna shiga majalisa ko suna zama gwamnati su tsallaka su koma wata jam'iyya. Sai na ce ya kamata a ɗauki tsatsaran matakai wanda da mutum ya bar jam'iyyar da aka zaɓe shi, ba wani kace na ce shi kenan sai a sake zaɓe. In yana so ya zo ya ci zaɓe a kan sabuwar jam'iyyar da ya koma.
Game da ba da damar damƙa dala ga 'yan kasuwa don shigo da wasu kayayyakin masarufi a Najeriya har guda 40 da ɗoriya kuwa, Honorable Nasiru Garba Ɗantiye ne yake cewa ai an tabka kuskure saboda talaka ya riga ya tagayyara.
Mun sadaukar da kai, an hana shigo da kayan nan, an hana ba da kuɗin nan, mun tagayyara. Abincin ya yi tsada kuma an ce duk da haka manoman sun samu arziki.
Me yayin nake nufi da yanzu wannan an yi ribazin waɗannan? Duk waɗannan wahalar da muka sha mun sha ta a banza.
To amma ba ka ganin cewa watakila ita gwamnati waɗancan muradu da aka zayyana ta watakila ta tantance ne tana ganin cewa kabar kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba?
A'a, watakila wannan gwamnatin tana ƙoƙarin duk abin da waccan gwamnatin ta gabace ta tana ƙoƙari ta warware su ko da dalili haka ko babu. Ko da yaushe suna duba suwaye suke shigo da waɗannan kayayyakin. Ni ana wazargi watakila ana so a farantawa wasu waɗanda su ne suke shigowa su masu amfana ba tare da an duba cewar menene amfani haka ga 'yan Najeriya gaba ɗaya ba. Ɗan ƙananan abubuwa, ɗan abubuwan yau da gobe, don me yasa zan ɗauki dola in je in ba mutanen da suke yi a China, in hana mutane na nan aiki, kayayyaki guda 40 da wani abu duka yawancin su kananan masana'antu ne waɗanda ke zamu yi su a Najeriya
da lamu dai har yanzu su kuwar sukar da mawaki Dauda Kahuti rarara yayin gwamnatin Buhari na ci gaba da kawo girgidin jaran gira amma dai ganin garajan gabzar juna da ake a yanar gizo ya sa waɗanda ke faran ka bayan labarin da ba na yanar gizo ba sun fara tambaya cewa wai me yayi zafi ne cikin kalaman na mawaki Dauda Kahuti rarara
a ga matalaka gaskiya Buhari ya kace kafa ya rufe kasa da dole zan zo in magana nan saboda yanzu a gwamnatin Buhari kiri duk bala'in da muka gama a ƙarshen rayuwa ta aka so dauka ran da akuna mun office akuna mun gida akuna mun motoci akuna mun plaza ake nema na a kashe ni wata gari ID wanda ya sauke ce ya tura mun yan sanda saboda haka ni yanzu ne aka sa wani tsoro ga aban gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin Buhari in an zo an zuba ministoci guda goma a ce rara dauki biyu in an zo an raba MD a ce in goma goma ne ni dauki 15 saboda duk wanda yake ina ko baka so na gwamnatin Buhari zaka ce na ba da 20 ko 15% ko shi shugaban kasan da za 10% ba akan gwamnatin Tinubu ne zo ne magana duk duniya zagin mahaukaci duk arewa duk wanda aka ba minista ka dauke shi ka aje shi sai ka hada da ni ba za a gan shi ba ko waye shi in ka cire yan gandu irin su Abdullahi Gwarzo irin su Nuhu Ribadu irin su Kashim irin su Ibrahim Masari in ka cire waɗannan su ne yan gandu waɗannan su dole su amma duk wanda ya zo ce ana fukuwa dan a lokacin aka ce ba wanda zai iya tallata Tinubu ya zo na ce ta amma ko da kuma bai ga wani arewa ba na ga na buji waka da gaba shine gaba Allah shine gaba kuma Allah ya taimake mu Allah ya karba duk abin da ake nema wanda ake so a samu aka same shi
tun dai shirin manuniya ta ninka jihar Kanawa dan tattakin tattauna da fitaccen shehun malamin jami'an nan Professor Abdullahi Uba Adamu da Professor ne a bangorori guda biyu da dukkanin bangorori guda biyu kuma yayi shura kuma da yake Professor yayi wani dogon bincike da nazari akan mawaki rarara mun ne mijinta bakin me da me ya gano ne a binciken da aka ce ya fara shi ne tun bara
kalaman shi dai ba su nuna cikakkiyar da'a ba ko babu komai dai Muhammad Buhari uba ne kaka ne dattijo ne mutum ne wanda ya kamata a girmama shi komai laifinsa amma ni hankalina bai sako akan kalamansa akan Buhari ba damuwata da shi shi rarara ni ina nazari ne akan mawaka kuma ina daya daga cikin wanda nake nazari akai nayi akan ala nayi akan yan hip hop to shi ma kuma nayi akan sa saboda abinda muka gada kenan nazari abinda muke yi don mu ga me masu fasaha irin sa suke yi da kuma dangantaka su da al'umma saboda haka bayanin da yayi akan Muhammad Buhari wannan shi ta shafa amma ni na maida hankali ne akan waƙoƙinsa tsarin waƙoƙinsa da kuma yadda waƙoƙinsa suke nuna wani abin takaici a Kano yadda siyasa Kano ta ɓaci da irin zambo da abin nan habaici da goli da shauransu
kai mamakin waɗannan kalamai naji sun ci karo da abin da kuka yi nazari
ban yi mamaki ba saboda in ka dauki waƙoƙinsa aƙalla ba a ƙasar ba guda 30 zuwa 35 wanda yayi akan 'yan siyasar Kano to za ka ga cewa abin da yau Buhari ba abu ne sabo ba abin da ya saba da shi shine yau yana tare da mutum kuma abin mamaki ba dole ne su bata da mutumin ba amma idan wani ya bata da wannan mutumin da yake tare da shi mutumin zai iya bashi kuɗi ya ce ya zagi wancan mutumin sai ya zage shi sai haka yayi wa shekarau yayi wa takai yayi wa kwankwaso yayi wa tankwaya kasai yayi wa baraka sani yayi wa sunusu lamido sannan kuma ba wanda zai mamakin zai wa shaban sharada amma yayi masa saboda haka bashi da abin da Bature suke kira principles saboda haka ko kuna tare da shi idan wani ya biya shi kuɗi ya ce yayi maka zambo to zai yi maka
sauraro wannan fa kaɗan ne daga cikin doguwar tattaunawar mu da shehun malamin jami'a Professor Abdullahi Uba Adamu muka dan gutsira idan Allah ya yarda za ku ji shehun malamin yana jawo hankalin ƴan siyasa akan wasu batutuwa da yake ya kamata su lura sai kuma kafin mu yi sallama ma sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu rafi ko cewa su cigaba da tuna cewa kwanakin da aka cece musu fa suna ƙara ƙarewa ne kullun kwanan duniya babu maganar jira domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1,300 ne su yi sallamar ta cin kudurin da su ne dama suke ta ɗiban dukkan wata gararamar gara kuma madadin dukkan waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da nan shi ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da masu sauraron mu ke son saurara ni Isa Lord Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa su kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya.